بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayan haka, ‘yan uwana musulmi, maza da mata, na kusa da na nesa, gaisuwa ta musulunci gare mu gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiyarmu ga Allah Maɗaukakin Sarki, ta farko da ta ƙarshe, lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un. Wanda ya ba mu dama na haɗuwa a yau 29 ga watan Ramadan shekara 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, 22 kenan ga watan Mayu shekara 2020 miladiya. Saboda kammala karatuttukan da muka yi a wannan wata mai albarka na Al-Qur'ani da tafsirinsa da kuma waɗansu darussa na musamman saboda munasabar wannan wata na wannan masallaci na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi, wanda a yau ɗin nan da yardar Allah muke kammalawa. Waɗanda suka saba jin mu ko saba ganin mu sun gan mu kullum muna yi a cikin ɗaki, yau kuma Allah ya sa mun fito, ga mu nan mun sake dawowa masallaci. Innal ladhi faraja alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad. Allah ya ƙara cika mana ni'imar sa, ya ƙara ba mu lafiya da zaman lafiya a dukkan ƙasashen musulmi. Allah ya ni'imta dukkan yankuna na musulmin duniya da irin abin da ya ni'imta mu da shi na samun sauƙin wannan jarabawa, da yanda Allah zai sa kowa ya sake komawa yadda da yake bayan samun sauƙi na wannan annoba. Muna amfani da wannan dama muna barantar dukkan waɗanda suka samu halarta, kamar yadda muka saba a ranakun ƙarshe in muka zo rufewa mukan ɗan taɓa karatu kaɗan ko kuma wani abin da ya sawwaka na tambayoyin da aka rubuto mu amsa, sannan daga baya sai mu yi jawabai, sannan a ƙarshe kuma sai mu yi addu'o'i wa juna da kuma dukkan waɗanda suka nemi a yi musu addu'a, da ma waɗanda ba su nema ba sai mu haɗa kanmu da dukkan al'umman musulmi mu yi wa juna addu'o'i, sai kuma mu rufe mu tashi sai in Allah ya kai mu kuma shekara mai zuwa. To kamar yadda kuka sani, a wannan shekarar mun kammala karatun suratu Yunus da suratu Hud alayhi salam, amma ɗan abin da ya rage na kwanakin sai muka tara tambayoyin da aka yi ta rubutowa muka yi ta amsa su. To yau ma ɗan abin da za mu taɓa kenan, waɗanda suka samu damar jin tambayar su ta shiga, to shi kenan fal yahmadullah. Wanda kuma Allah bai sa sun samu shiga ba, wanda su suka fi yawa sai su yi haƙuri sai in Allah ya haɗa mu a wata munasabar. Don haka za mu fara da tambaya ta farko ta wanda yake tambaya akan matsayin azabar kabari da kuma yaya za a ce za a yi wa mamaci azaba bayan in an sa shi a kabari zai je rududdige, in ka tona kabarin ma ba za ka gan shi ba. Wannan al'amari ne da ya shafi gaibu. Allah kuma ya umarce mu da yin imani da gaibu. Gaibu shi ne abinda ba ka gani, ba ka ji, kuma abubuwa na al-hawas ba ka iya tabbatar da shi. Su ne abubuwan da organs of senses ba ka iya tabbatar da shi ta hanyar ji, gani, taɓawa, sansanawa ko makamancin wannan. Amma kuma a ce yana nan. Wannan shi ne gaibu. A musulunci kowa san akwai gaibu, imani da Allah ma gaibu ne, ba wanda ya taɓa ganin Allah. Imani da mala'iku gaibu ne, ba wanda yake ganin su. Imani da ranar kiyama gaibu ne, ba wanda ya ga yanda za a yi, wanda suka je ba wanda ya taɓa ba da labarin ga yanda can yake. Kai har annabawa ma imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam gaibu ne, ai baka taɓa ganin hotonsa ba, baka taɓa jin muryarsa ba. Babu wani abu na al-hawas da yake iya tabbatar maka da Annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu, amma ka gaskata shi. Wannan shi ne ake ce al-imanu bil ghaib. To ɗaya daga cikin imani da gaibi shi ne imani da ranar kiyama, yana ɗaya daga cikin rukunan imani. to ɗaya daga cikin rukunan imani da ran yama shine kai imani cewa akwai azabar kabari akwai kuma ni'imar kabari kamar yadda a lahira za a sa wasu a aljanna za a sa su wasu a wuta ai ba da hankali ake iya auna wannan ba sai da imani da gaibi haka shi ma wannan za ka yi imani da gaibi in aka zo shiga aljanna an ce wannan mutumin da ya mutu aka binne ya rijigiyar shi ne za a sa shi a aljanna ka yarda shi za a sa shi a wuta amma ina yake to yadda ka san baya nan za a dawo da shi a shigar da shi aljanna ko wuta haka za ka yarda da cewa za a iya masa azaba a yanda yake din kai ne kake gani baya nan amma shi ya san yana nan kuma shi yana ji cewa yana nan amma dai kawai baka ganin sa saboda ƙasa ta cire shi wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa akwai wanda ba su yarda da wannan ba amma duk aqida ta ahlus sunna sun yarda da cewa azabar kabari gaskiya ne saboda ya tabbata alqur'ani ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya tabbata alqur'ani akwai fadin Allah ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله يكي يلا تبتا دواتا دسك إيماني دزنشينا تبت أنا الدنيا دلاهرة سنع الله ينا تابرد واتو الظالمي سوباتا سامو وانا تبت وشيني ما لميسو كشير كما يند ابن كثير يرويتو an ruwaito shi ma daga albara ibnu aziz cikin sahih muslim cewa wannan yana magana akan azabar kabari da kuma tambayar kabari da kuma ni'imar kabari da za a yi wa mumini da kuma azabar kabari da za a yi wa wanda ba mumini ba haka ma fadin Allah ta'ala annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab nan ma magabata suka ce yana magana ne akan wato azabar kabari da za a yi wa mutanen fir'auna da shi da waɗanda suka bi hanyar su tun a cikin kabari za a yi ta musu azaba a barzakh in an je kiyama kuma sai a sa su su yi tazarce a cikin wuta kamar da kuma ya tabbata a cikin hadisin Nana Asma'u bintu Abi Bakar yar uwar Nana Aisha Allah ya kare da a gare su gaba daya yana cikin sahih Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum yace lalle ne an mun wahayi cewa lalle za a muku jarabawa a cikin kabarin ku jarabawa wanda za ta sa wani ya samu mai kyau wani ya samu mai muni to kaga wannan biya na tabbatarwa sannan batun shakkar da mutum zai iya ji cewa in ka tona kabarin ko da gawar tana nan ai ba za ka ganshi yana jin azaba kuma ba za ka ga alamar kansa yayi molo saboda an dake shi da guduma ba kuma ba za ka ji yayi ihu ba taya ake tabbatar da wannan wannan ana tabbatar da shi ta hanyar inda kai ne hankali ne za ka bata kaida da wannan in manzon Allah ya faɗa saboda wanda bai kai manzon Allah ba ma zai iya ga maka maganar da baka kai wannan ba kuma ka yarda yanzu muna gane da ku a nan masallacin ga wani a can a baya yana kwance wanda yake kwance din nan sai an jima can sai ya tashi a firgice sai ne ce ya dai sai ce cak ai wallahi na gani zaki ya biyo ni zakin nan da ya biyo ni a guje sai na dirka daga kan dutse sai na fada a ruwa sanyin da nabi na ruwan ne yasa na firgita na tashi zaka ce ƙarya yake ni amma gaskiya ne tunda zaka yarda da irin wancan labarin ka san da gaskiya ga kanka a can amma kai baka gani ba ka san da gaskiya ne je ba kuma ba wani zaki amma ba ƙarya ba ce to ballantana irin wannan labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar sannan kuma sai mai tambaya ta gaba take cewa wata ce ta faɗi sunanta daga Lagos take cewa mijinta mijinta da ita dukansu a wajen janata ɗinsu da aka auna an samu cewa dukansu za su iya haifuwar yaro mai sikila to sai likitoci suka ba shi shawara cewa sai suka haifi yaro ɗaya sai yana da sikila sai suka ce tsaye da haifuwar kar su sake haifuwa saboda wannan dalilin don kar su sake haifuwar yaro mai sikila shine take tambaya cewa ko haka ya halatta eh haka ya halatta a dakatar da haifuwa saboda dalili na wato cuta ko cutarwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar ba cuta kuma ba cutarwa karkashin wannan ba cuta ba cutarwa din malamai suka ce tana koyar da abubuwa guda hudu ne. Na farko shine wato daf'u darari al-mutawakka, ayi kokarin tare cuta kar cutar ta faru in ba ta faru ba. Shi yasa ya halatta ayi rigakafi, shi yasa ake wannan social distancing din. Ai baka riga ka kamu ba, amma za ka yi ne don kar ka kamu. Wannan shine daf'u darar al-mutawakka. Wannan hadisin da yake la darar wa la dirar ya shafe shi. Na biyu shine raf'u darar al-waqi, cutar da ta riga ta faru ayi kokarin rabuwa da ita. Shine wato kamar yanzu na magana yaro din a wancan, yaron ba a riga an same shi ba ma, kuma ana tsammani ga hanyar da za ta iya sa in an same shi zai zo da kaza, sai a tsare kar ya zo ya cutu ko kai ka cutu, sai ka tsare ka ga wancan kamar yadda kai rigakafi kenan. Wannan kuma abun ya riga ya faru sai a hana, shine kamar cuta ta kama ka kai magani, ka ga wannan cutar ta riga ta faru kenan, za a yi kokari a rabu da ita gaba daya. Sai abu na uku shine cutar ta faru kuma ba za ta ji magani a rabu da ita ba, to shi kuma sai ai taqlilud darar almutaazziru rafuhu, wato cutar da ba zai yiwu a rabu da ita ba sai a rage karfinta. Shine kamar mutumin da yake da cutar kanjamau, misali in babu maganin da za a abin nan, sai a bashi maganin da zai sa ya zauna lafiya da kaza, ba kuma a tsawaita kwanan da gurgurdon abin da Allah ya kaddara masa na rayuwa. Ko kuma wanda yake da cutar kansa ba magani, amma sai a sa masa pain killer saboda ya daina jin radadi zuwa ranar da zai mutu, amma dai an rage masa ai an taimake shi. Wannan duk shine cutar da ba za a rabu da ita ba sai a rage radadinta, yana cikin ladarar wa ladara. Sai na karshe shine taqdimud darar al-asghar ala al-akbar, ba zai yiwu a rabu da ita ba kuma ba zai yiwu a rage ta ba, to sai a dauki wanda tafi sauki cutar sai a bar wanda tafi tsanani. In dukkan su cuta ne ba yanda aka yi, dole sai an dauki daya, to sai a dauki wanda tafi sauki. Da irin wannan ne kuma waɗansu malamai sun ba da fatawar halalcin yin sallah a ƙasashen da aka ce ai sallah da distancing, wannan ya tsaya a nesa, wannan ya tsaya a nesa. Da kan ai ba sallan ne gaba daya, bara a fito waje ba, kowa sai dai a gida. To yanzu da aka danka mu dan yi sauki, amma bai kai yanda za a haɗu ba, sai aka ce a fito amma kar a haɗu. Da fitowa kar a haɗu, da rashin fitowa gaba daya, wannan ne dama, to sai a dauki dama sai a bar wancan din. An fahimta? Saboda ba zai yiwu a rabu da abun gaba daya ba, to sai a dauki iya wanda ya samu, wanda ya fi sauki kenan. Da wannan ne yana karkashin fiqhul ladara wa ladara, saka ana iya yin wannan kamar yadda Malam Ibn Uthaymeen ya yi dogon bayani akan wannan, da yayin da wata mace ta tambaye shi makamancin irin wannan tambaya. Sai mai tambaya ta gaba tana tambaya cewa tana jinin haila, amma kafin ta fara sai ta fara ganin wani ruwa wanda bai zama jini ba, kamar brown ko baki, sannan in ta zo gamawa ma haka. Duk wannan yana haɗe da hukuncin jinin haila ne. Duk abinda a cikin kwanakin jinin hailan da kika saba ne kika gani, to shi ma hukuncin san hukuncin jinin haila ne. Saboda hadisin Ummu Atiyya, kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba'da tuhuri shay'a, bayan an gama haila duk irin wannan ba ma kirga shi in jita. Mafumin sa shine in a cikin kwanakin haila ne ana kirgawa da shi kenan, amma in kirga kin gama tsarki ya wuce kuma sai kika ga irin wannan, to wannan ba za ki kirga shi ba, baya cikin haila, sai dai in ya zo a cikin kwanakin, ko a tsakiya ko a farko ko a ƙarshe. Mai tambaya ta gaba yana cewa na taɓa faɗan wani abu mummuna a kanka, don Allah ka yafe mu. Na yafe maka, ba kai kaɗai ba ma, duk wanda ma yake da irin wannan ba ma sai ya rubuto ba, tun kafin ka rubuto ma na yafe maka. Ni ba na fata Allah ya azaba wani saboda ni, in dai akan ni ne wallahi Allah ya yafe wa kowa ma. Na biyar shi ne wanda yake cewa ya halatta wanda yake da sauko ya yi amfani da ƙwaya ko wani mai don gashin sai fito, sai ya halatta. Mutumin da yake da wani abu bai da gashi, malamai suna cewa har da mai shagiri ma in yana so ya yi mu bai da shi, bai zama maka dole ba, amma in kana so sai ka shafa wani abun da zai sa ya tsiro, saboda kana so, to wannan ya halatta. Ha kuma ka sa don gashin ya ƙara tsayi, shi ma wannan babu laifi. Mai tambaya ta gaba yana cewa yana da aboki wanda sana'arsa sai da jarida, wani mai rubuto daga Kaduna yake yana da aboki mai sai da jarida, sai shi kuma sai dan bashi jarin sa mai na kudin service din sa, akan ya sa jari a cikin harkar sai da jarida, sannan shi kuma ya ce da shi zai rinka bashi 2000 kowane sati. Ya ce masa a harkar jarida babu asara, domin ko ba a saya ba in ka je za a canza maka. So shi ne yake cewa haka ya halatta, yana jin tsoron kar ya cire ba. Bisa ga bayanin da kai nan ina fahimta cewa ya halatta wani abin da kuka yi, in dalili ya sa an jawo an samu asara kai ma sai ka yi asara, amma in dai babu asara yana da iya kiyasin nawa ne yake samu a lokaci kaza zuwa lokaci kaza, sai ya ce maka zai rinka baka kaza, wannan ya halatta. Kai dai kawai mai wa abin da ya ji tsoro shi ne, a shari'ar musulunci babu tabbas akan maganar riba da faduwa, saboda al-ghulmu bil ghulmi wal ghulmu bil ghulmi, akwai riba akwai faduwa a duk kasuwanci. To amma ana iya sa tsammanin cewa za a yi ta samun kaza, amma ba a ce tabbas ba. Duk wanda ya ce maka kowane wata zai baka kaza dole, ko kowane sati za a samu kaza dole, wannan zai iya shiga cikin babi mai yiwuwa na wani ta'amulin da bai halatta ba, saboda kowane samu akwai rashi a ciki, sannan duk wani rashi kuma ta yiwu a samu a ciki. To shi wannan da yake faɗa tunda ya faɗi dalilin, sannan kuma a ƙarshe ma ya ce masa fa amma in an samu faduwa wata rana dalilin ya jawo kai ma har da kai, wannan shi kenan ya halatta. Mai tambaya ta gaba yana tambaya cewa wani ya ce dangane da karatun da kai akan waliyai, ya ce ai akwai wani malami shi ne katimul auliyai. Wannan ba gaskiya bane, babu wani malami shi katimul auliyai, saboda Allah madaukakin sarki ya ce ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah ya ce waliyan Allah ba sa da tsoro kuma ba sa da fargaba, ba sa da kuma bakin ciki. Sai Allah ce wanda suka yi imani kuma suke takawa, sun kare ne? Aba su kare ne, ba wani malamin da zaka nuna ka ce daga kansa an kare takawa ko an kare nagarta. Kuma a cikin karatun amin faɗi siffofin waliyan waɗanda yake iya sa ka gane wani wali. Don haka kai ma ina fata kai ma mai tambayan Allah ya sa kai ma ka zama wali. Duk wanda ya ce maka ba wani wali sai wani koshe shi, a'a, wannan alkur'ani ya tsare ta maganarsa. Sai yake cewa ya halaccin auren mace 'yar bid'a dangane da tarbiyyar 'ya'ya da sauransu. Dangane da bid'a mun sha bada amsa cewa ka auri mace 'yar bid'a ko mace ta auri namiji dan bid'a ya danganta da wace irin bid'a ce. Bid'a kala biyu ne, ai kamar laifi ne. Akwai mai fasikanci, fasikancinsa ya fito fili kuma ya iya kai shi ga wato dulmiya a ciki, da kuma wanda yake ka fasikanci amma na gaba gari. To haka ne maganar bid'a ma, wanda yake bid'a da ka bid'a sa ta kafirta shi, wannan ba za a aure shi ba. Saboda Allah ce wala tunkihul mushrikeena hatta yu'minu. Duk wanda yake bid'a da ta kafirta shi kaga ya kai ga shirka kenan. Haka kuma wanda take bid'a da ta kafirta ta, ita ma haka ne, wala tunkihul mushrikaati hatta yu'minna. Wannan kuma wala tunkihul mushrikeena hatta yu'minu. Don haka amma in bai kai ga haka ba, to wannan ba zai zama akwai laifi ba. Idan mutum ya ga wata 'yar bid'a ko 'yar wani dan bid'a amma bid'ar da bata kai abin nan ba, ba a ga yin sunna tsanta, to ai samun daidai cikakke da ba wannan ka sai a hankali. Za ka sai a dauka sai a lallaba da dan nasiha da waye ne har ka zo ka ƙara gyarawa. Haka shi ma tana iya auren ta a haka in za ta iya gyara shi. To amma kamar yadda na sha faɗa, wannan fa babin ya halatta ne, ba babin ya kamata ba. Yawa ya halatta ne, don ka aura ba za a ce auren ka bai yi ba ko kuma ka yi haramu, amma ya kamata kan shi ne in kai ahlu sunna ne ka nabi 'yar sunna daidai da kai, saboda kar ma a zo ana samun matsala. In ke ahlu sunna ce ki nabi ahlu sunna daidai da ke, ko kai ka auren da 'yarka ga ahlu sunna, don kar a zo a samu matsala. Mai tambaya ta gaba yana cewa mutum yana da mata hudu, sai ya saki daya, zai iya ƙara aure kafin ta yi idda? Malamai sun yi ijma'i cewa in kana da mata hudu sai ka saki daya daga cikinsu, saki raji'i shi ne saki daya ko biyu wanda ake iya kome. To in ka ƙara wata matar ta zama mata biyar kenan, saboda duk wanda ya saki mace to aure bai mutu ba, aure ya su mane in dai saki ɗaya ne ko biyu, tunda kana iya dawo da ita ba sai an sake ɗaurin aure ba, ta ga nuna wancan auren bai mutu ba. in ka ƙara wata ka zama mata biyar kenan. Mata biyar ko bai halatta ba saboda hadisin Gailan ya musulunta yana da mata goma, annabi ya ce saki shida ya rike hudu, inda biyar sun halatta da sai ce saki biyar an ba shi jaran ɗaya. Ka zama zai yi ba dole sai dai hudun nan kaɗai. Sannan kuma inda suka yi saɓanin shi ne idan saki uku ne ita nasa ya ƙare ba dawowa, to shi wannan kana iya ka ƙara wata kafin ta gama idda ko kuma a'a dole sai ka zauna ka jira? Waɗansu malamai suka ce wato shi ma ya haramta sai ka jira ta gama, wannan shi ne masabar Hanabila da Hanafiya. Amma wasu cikin malaman Malikiya da Shafi'iya su suka ce ya halatta, tunda ai talaqun ba'in ne, ba wani abu tsakaninku da ita, babu wani haƙƙi za ka iya. Amma su kuma waɗannan da suka haramta ɗin kamar Malikiya suka ce a'a itiyaɗi, kuma suka ce ko da ka saki mace saki uku ai akwai wasu abubuwan da suke iya raguwa tsakaninku, ai ko mace saki uku ka sake ta idan akwai ɗa a tsakaninku, in akwai ciki za ta ci gaba da riƙe ta. Wa in kunna ulati hamlin fa anti uwa alayhinna hatta yadana hamlahum, sannan akwai ɗa za ta ci gaba da riƙe ɗan, akwai alaƙa tsakaninku. Suka ce in dai ba alaƙa ta ƙare gaba ɗaya ba ta hanyar idda ta ƙare, kawai kar ai wannan, ni a gani na ihtiyatan don dai ka jira ai jini uku, ya kamata ka haƙura ka jira, kar ka zo ka shiga cikin saɓanin malamai. Sai ke tambaya wannan jumla ta lafaƙar ba'adal ilmi hadisi ne, ban sani ba. Sai wani tambayarsa ta gaba shi ma ban sani ba. Mai tambaya ta gaba yana tambayar cewa wai ya sadu da matarsa bayan ta gama jinin haihuwa kafin ta yi wanka, mene ne hukuncin haka? Hukuncin haka shi ne haramun ne, bai halatta ba saboda Allah ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa atuhunna. Wannan kuma ya haɗa jinin haila da jinin biki kiyasa, don haka in mutum matarsa ta gama haila ko duk wani abin da zai sa dole sai an yi wanka, ba zai kusance ta ba sai bayan ta yi wankan, don Allah ce fa idza tatahharna sai sun yi wanka fa atuhunna kafin mutum ya dawo gare ta. Amma mutum ya yi hakan ba, inda kuskure ne shi kenan ya wuce, in kuma da gangan ne mutum ya yi istighfari ya tuba, amma ba wani penalty. In mutum ya sadu da matarsa tana cikin jinin bata gama ba, to shi ne akwai penalty, ya tasaddaku bi dinarin aw nisfu dinar. Amma in dai ta gama ne bata yi wanka ba ne, to wannan sai dai mutum ya yi istighfari kuma kar ya ƙara. Mai tambaya ta gaba yana cewa menene alamun da annabi ya bayar da za a gane boka ne wannan ko kuma mai jinya ne? Saboda muka je wajen ko malamai ko wasu da neman magani amma ba ma iya rarrabewa. Wannan tambayar tana da muhimmanci. Yanzu harkar bokanci ta zo ta kwaɗe da harkar rukiya ko harkar masu ba da maganin gargajiya. Wani daga maganin gargajiya zai zarce kuma sai fara wani abu na bokanci, wani daga rukiya ba ta sunna kuma zai zama boka ko ya sani ko bai sani ba. To kaɗan daga cikin alamomin da ake iya gane boka daga cikinsu, ko wanda ya kauce hanya ko da bai zama boka ba yana sansa na bokanci, ga goma daga ciki. Na ɗaya shi ne duk wanda ka je wurin shi sai ya tambaye ka sunanka da sunan babanka ko mamanka, akwai wani abu a kai. Saboda a shari'a wanda ya zo neman magani kawai a bashi magani, amma ya ce meye sunanka, meye sunan wanenka, meye sunan yarka, meye sunan mamanka, wannan akwai wani abu a ciki. Alama ta biyu ita ce mutum ya tambaye ka kawo wani abu na ɓangaren jikinka ko ɓangaren jikin wani, ko gashi ko farce ko takalmi ko hancin takalmi ko filon da wani yake kwana ko naka, wannan ma akwai alamar bokanci a tare da shi. Na uku shi ne ka ji yana karanta wasu abubuwa da ba Qur'ani ba, ba hadisi ba, ka ji yana tofi ko yana karanta waɗansu abubuwa na musha'wazat. Akwai wanda suke amfani da ka ji suna ce ya rauka ya ili, ya wane ne, sunan waɗansu aljanu ne, to wannan duka yana daga cikin alamu na bokanci ko mutum ya shiga ko yana hanya. Alama ta gaba ita ce mutum ya nemi wani abin da a galibi ba zai yi ba, kuma a ce ka kawo hanjin kiyashi ko ka kawo kitsen kuda ko ka kawo azzakarin kifi na miji, duk aka suke yi. In ka ce baka da shi sai ce to ka kawo kuɗi a kawo, ko a sa wanda zai nemo. hanya ta gaba ita ce ka ga yana magana da wanda kai baka ganin sa. Akwai bambanci tsakanin mai rukiya ta shar'iyya yazo ya karanta alqur'ani aljinni ya magana su yi magana da shi, wannan manzon Allah yayi ai sahabbai sun yi, amma mutum ba rukiya ba komai ba yana ciki sai je aji yana magana da wani a gefe, aina aljinni da ake kuma kuna ji yana magana ta bakin mara lafiya, amma ku ba ku ji wancan ba ko ba ganshi ba sai ku je na ce na'am eh za a yi yanda eh ya ce a ce muku kaza shi kadai yake ji, to na akwai alamar bokanci. Alama ta gaba ita ce a ga yana amfani da wasu abubuwa masu wari ko abinda mutane ba ta so, duk yawancin abubuwa da ake amfani da su na shari'a ai za ka ga abubuwa masu kamshi ne, amma kaga ka je wurin sa kaga kazanta ko ka je wurin sa kaga yana da wari ko yana wani hayaki mai wari ko baka wani hayaki mai wari ya ce ka je kai amfani da shi ko wani abu mai kazanta ko a je ai kaza a bola ko a hada da wani abu na kazanta ko a bandaki, duk wannan suna daga cikin alamomi tunda aljannu shaytanu suna son irin wannan abu. Abu na alama ta shi ta bakwai ita ce ka ga yana yawan yabon kansa, a za mu ya wannan za mu gama karka damu karki damu wannan an gama kaza, duk mai yi na gaskiya yana dogara ga Allah ne yana ce in Allah ya yarda, amma duk wanda yake nuna shi shi ma zai iya kawai, to wannan ma alama ce ta bokanci. Daga cikin alamomi akwai wato ya sanya maka sharuɗa masu wahala, sharuɗa wanda zai wahala ka iya, ce maka karka sha a lokacin kaza, karka sha a lokacin kaza ko kuma in ka sha karka yi abu kaza, karka waɗansu abubuwa da zai takura maka. Kamar na taɓa bada labarin wani mutum da na ɗage masa hanya na ɗauko muna tafiya ba zan faɗi ƙabilarsa ba, amma ya shiga cikin mota sai kawai motar sai ta ɗauki wari, ni ko bana so in yi tafiya ni kaɗai sai kawai na ji wari ɗoyi sai na ɗauki turare na fesa, ina fesawa wallahi ina gudu a mota 120 sai buɗe ƙofa zai fita ya tashi zai ja mana hatsari, na samu dai da ƙyar Allah ya sa na tsaya na ce yaya, yace ai ka karya mun asirina, ai asirina ba turare, ya rasa sawa na abin ya fita ya ja mushi, ashe wannan wari ne yin wani ne ya tashi yana ta bauta a banza, to kaga wannan yana daga cikin abubuwa irin na boka. Sannan alama ta goma ita ce wato ya umarce ka cewa ka je ka bulle wani abu, ko ya ce maka ka je kofar gidan wani ko gindin bishiya kaza ko cikin dare mai duhu ka je ka bulle abu kaza, wanda ba yana cikin alamu na bokanci. Sai alama ta goma ita ce mutum ya hana ka wani abu na addini, wanda shi ne kamar mataki na ƙarshe, wanda duk bokaye suna irin wannan, duk wanda ka ga ya yi imani da boka sosai sun yi nisa sun haɗu, to wallahi za ka samu cewa a cikin salloli akwai wanda baya yi, ko a cikin alola akwai inda baya wankewa, ko kuma a cikin azumi akwai ran da za a ce banda na rana kaza, ko a cikin zakka ya yanke abu kaza, duk wani abu ne na Allah sai a rage wani ɓangare saboda bauta wa aljannin da shi zai yi aikin, sai ce shi ko bai yadda ba sai kai kuma in za ka bar abu kaza na addini, to kaga wannan kuma ƙarshen ɓata kenan, Allah ya tsare mu. Wannan da kuma waɗansunsu suna daga cikin alamu da zai iya sa ka gane cewa idan wani boka ne wanda ya kauce hanya. Mai tambaya ta gaba yana tambaya mace ce tana cewa mijinta fasiki ne, wanda fasikancinsa ya bayyana a fili, kuma ita kuma sai yana zarginta ita ma, ta ce ni kuma na rantse da Allah ni ba fasika ba ce, ta ce ta yi iya abin da za ta yi don ya rabu, don ta rabu da shi abin ya gagara, to yanzu kuma ta tsane shi har tana ganin cewa tana so ta ƙaurace masa a shimfiɗa, shin za ta iya haka ko kuma in tai za ta faɗa fushin Allah. Wannan matar baiwar Allah ce da alamar nagarta da take haɗa guda biyu, na farko tana tsoron ta saba wa Allah da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗinsa sai ta ki mala'iku za su kine mata, tana kuma tsoron kuma ta ci gaba da zama da shi kuma tana zama da fasiki, illa an yakuna fasiqan fa yajibu hijratu, ya kamata ta rabu da shi amma kuma ta rasa yadda za ta yi, da ta kasa rabuwa da shi za ta iya kaurace masa, kauracewa miji a wurin kwanciya da farko dai kun sani wannan haƙƙi ne na ma'aurata, wajibi ne akan namiji ya biya bukatar matarsa in ta nema, wajibi ne akan mace ta biya bukatar mijinta in ya nema, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi tsinuwa akan matar da ta yi wulakanci wa mijinta lokacin da ya neme ta. To amma kuma malamai suka ce wannan ya shafi mijin da shi kuma ya rike dokar Allah ne, kuma ita ma bai cutar da ita ba. Sun ce idan miji yana cutar da matarsa, to ita ma Allah ya ce wajaza usayyatin sayyatun mithluha, in an maka kai ma karama kamar ya hana ta abinci, to ita ma tana iya hana shi bukatarsa. Ya hana ta wani abu na haƙƙinta wanda Allah ne yake a bata, ba wanda ita tace a bata don kanta ba, wanda Allah ya sa haƙƙi ne, to don ta hana shi ba ta yi laifi ba. Ina fata an fahimci wannan. To sai suke haɗawa kamar Malam Ibn Usaymin yace in mutum laifinsa ya yi yawa ta yanda matar tana gani za ta iya hora shi ya gyara laifin ta hanyar ƙaurace masa, tana iya haka. Yanzu fasikancinsa ya yi yawa, misali yana neman mata a fili, zai iya zuwa ya ɗebo mata cuta sai ta ƙaurace masa saboda haka, wannan ba ta yi laifi ba a wurin Allah. Ko kuma yana shan giya sai ta ƙaurace masa ta hanyar in ta yi, in na ce giya, giyar da ta fi muni a yanzu ita ce ƙwaya, irin wanda suke shan ƙwaya ko suke shan wiwi, wanda ya mafi muni ma a kan giyar da take cikin kwalba. To yana wannan ta hana shi, ta masa nasiha ya ƙi ya bari, sai ta ƙaurace masa da niyyar hakan zai iya gyara shi, in ta ga zai iya gyara shi to ta yi haka, kuma ba ta yi laifi ba. Amma in ta san ba zai iya gyara shi ba, zai iya sa ya koma ko ya kullo da wata, da wani laifi kamar yana shaye-shaye amma baya neman mata, ita kuma in ta hana shi zai koma neman mata, to kaga wannan kuma an yi ba a yi ba kenan. To wannan sai ta auna ta ga in akwai maslaha zai iya gyara shi, saboda Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha, in zai kawo sulhu sai ta yi, in kuma ba zai kawo ba to ba za ta yi ba. Amma rabuwa da wannan miji in dai fasikancinsa ya bayyana fili babu laifi a wurinki, za ki iya neman hanyar da za ku rabu, sai ki bi ta hanyar da shari'a ta faɗa, ko ta hanyar iyaye, ko kuma ta hanyar kotun musulunci. Sannan wannan abin da na faɗa baya nufin cewa bai halatta a zauna da fasiki ba, idan dai fasikin da fasikancinsa wato bai yi tsanani ba, saboda ba wani mutum ma'asumi a yi, kuma ma yana laifi. Baya nufin cewa don miji yana laifi wajibi ne ta rabu da shi, ko da yana laifin, laifin yana kansa bai shafe ta ba. An fahimta, laifin da ya zama dole ta rabu da namiji shine yana shirka, kamar yanzu magana zuwa boka da muka yi, ko kuma baya sallah gaba daya, kaga wannan kafirci. To wannan dole ta rabu da shi, ko tana son sa haka za ta hakura ta rabu da shi. Amma dole na dan shaye-shaye tana yi ana addu'a, wata rana ne zai mata dukan tsaya in ya sha, in za ta iya hakuri ba shikenan ba, soyayya ce ai. Sannan sai wannan mai tambaya yana cewa shi a mata jam'i tsakanin aya ta 17 a suratul Yunus da aya ta 114 a suratul Baqara da ta 140. Abinda yake nufi shine ayoyin da suka kawo faman azlamu da waman azlamu. A cikin suratul Yunus Allah ya ce faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. A cikin suratul Baqara kuma ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yunkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Sannan ta 140 din ita ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah. To waɗannan ayoyi da suka kawo maganan faman azlamu sai ya ga kamar an faɗi abubuwa daban-daban. Nan ya ce iftara 'ala Allahi kadiban, nan kuma ya ce mana'a masajid Allah, ya za a haɗa su. Allah ya ce wane, ba wanda ya fi zalunci sai wannan, to wanne ne ya fi? Wannan tambaya ce mai muhimmanci ga ɗalibin ilimi mai karanta Qur'ani. Abin da zan gaya maka shine wannan wa man azlamu ba ma wannan guda uku ne kawai da ka kawo ba, a cikin Qur'ani har guda 15 ne, amma dukan su in ka haɗa su suna haɗuwa ne akan abubuwa guda uku, uku kuma suna komawa kan ɗaya. Dukan su in ka haɗa su suna komawa ne akan ko dai iftira'ul kadhibi 'ala Allah, mutum ya kirkiri ƙarya ya jinjina wa Allah, ko kuma takdibu ayatillah, mutum ya ƙaryata ayoyin Allah, ko kuma saddu an sabilillah, wato hana hanyar Allah kar ta ci gaba. Wani abun guda uku ma duk suna komawa kan abu ne, yin faɗa da Allah ta hanyar ya faɗa ka ƙaryata, ko kuma ka kirkiro ka ce ya faɗa shi ko bai faɗa ba, ko kuma ya ce ayi kaza kai kuma ka hana a yin, kaga wannan aiki faɗa da Allah ne. To dukkan su Allah yana cewa babu wanda yake zalunci sama da wanda zai nemi faɗa da Allah, wannan ya zalunci kansa ai, saboda ba wanda ya cuci kansa sama da wanda ya nemi faɗa da abin da yafi ƙarfinsa. da ƙaryata ayoyin Allah ai ku karfinka ka cuci kanka ka debo ta da yawa da kuma ka kirkiro ƙarya ka jinjina wa Allah da kuma Allah ya ce ga hanyar sa kai kuma kai baka yi ba kuma ka hana wani mai duk inda kaga wa man azlamu wa alqur'ani ko fa man azlamu yana koma kan wannan ne misali akan shine Allah madaukakin sarki dangane da ƙaryata ayoyin sa zaga ayoyi da yawa na wa man azlamu mimman kadzaba bi ayati llahi ƙaryata ayoyin Allah da irin su fadin Allah ta'ala mimman iftara ala llahi kadiban aw kadzaba bi ayati kaga ƙaryata ayoyin Allah ne to kaga wannan da kuma fadin Allah ta'ala mimman kadzaba bi ayati rabbihi thumma a'rada anha kaga kadzaba duk dai ya ƙaryata sai kuma wanda shi kuma bai ƙaryata ba ya kirkiro nasa ne sai yace Allah ne yace shine duk inda mimman iftara ala llahi kadiban wanda ya kirkiro wani abu na ƙarya ya jingira shi ga Allah shi ma suna da yawa a cikin alqur'ani duk sai ka hada su akan wannan ko mimman iftara ala llahi kadiba wa huwa yud'a ila alislam ko mimman iftara ala llahi kadiban duk tafiyar su ɗaya ne sai kuma wanda ya shafi saddul an sabilillah hana hanyar Allah shi kuma shine duk sauran da suke kama da wannan faman azal wa man azal mimman mana'a masajidallahi an yubtara fi hasmihi kaga mutum ya hana kar ajiye masallaci ko ya hana wato ko ya rusa masallaci ko ya hana mutane su bauta wa Allah a masallaci kaga wannan ya toshe hanyar Allah ne yayi fada da Allah haka kuma wa man azal mimman katama shahadatan indahu min Allah kaga shi ma yayi fada da Allah ne ta hanyar toshe hanyar Allah to duk inda ka gansu guda uku ne duk suna komawa akan yin fito na fito da Allah ne don haka babu cinkarwa a tsakanin su mai tambaya ta gaba yana cewa dan Allah auren mace sama da daya ga wanda yake da ikon yi farilla ne ko kuma dai ganin dama ne kuma shine a alqur'ani asali ko kuma yin daya shine asali ina mai tambayar ne ma wai ce cewa dalili a kan wannan shine ya ji Allah madaukakin sarki ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna sai ce mai wasu lada sai ce mai waru ba kafin ya ce fa'il hintum Allah ta'adilu fa wahida in ba za ku iya ba sai ku yi daya to wanne ne asali asali shi ne ka fara da biyu ko uku ko uku ko kuma ka fara da daya wanne ne asali asali ga shi ne ka fara da daya tunda da daya ake fara fige in ka ji an ce matna ai ya nufin cewa akwai daya nan amma dole an samu daya kafin daya a fahimta don haka asali shi ne daya da shi ake farawa amma wannan ayar waɗansu malamai sun ce shin ayar tana nuna cewa yin mace sama da daya shi ya fi ko kuma yin mace daya shi ya fi kuna fahimta ko malam bilbas an tambaye shi ya ce asali dai shi ne mace sama da daya shi ya fi tunda Allah ya fara faɗansu matna wasu lata waru ba amma su kuma gwargwadon dama ne wana dama biyu to wanda kuma yana dama sama da biyu wanda yana dama zuwa hudu sai Allah ya jira su haka wanda bai da dama sai ya koma daya sai nuna cewa yin sama da dayan shine asali domin shi ya fi lada an fahimta waɗansu malamai kuma suka ce a'a ba haka ayar take nufi ba suka ce ka dubi siyakin ayar Allah ya ce wa yayi wa in khiftum alla tuqsitu firyatama fankihu ma qaba lakum minan nisa idan kuna jin tsoron ba za ku iya adalci wa marayu in kun aure su ba to ga waɗanda ba marayu ba minan nisa i sauran mata matna in ka gara ma har biyu ma kana iya yi wasu lata in ka gara ma kana yin har uku in ka gara ma kana iya har uku duk da ba maraya ba marayniya ba tunda kana gani marayniya za ta takura maka ko za ka takura wajen mata adalci sai ka auri wanda ba marayu ba ana iya samun biyu ana iya samun uku ana iya samun hudu don haka siyakin ba wai yana nufin cewa wai generally ka yi biyu ko uku ko hudu shi ya fi ba a'a yana nufin cewa wato kana da damar yin biyu ko uku ko hudu a cikin sauran mata waɗanda ba marayu ba sai Allah ya ce in kuna tsoron sai ku dawo daya ala kulli hal in ka tara dai yin aure asali shine farawa da guda daya wanda yake da hali shine zai iya yin sama da daya tunda Allah ya ce fa in shiftum Allah ta'dilu fa wahida wanda baya da hali ta hanyar yana tsoron ba zai iya adalci ba to shi aidai halatta ba tunda sharadi ya nuna sai kana da damar yin adalci kafin kai bi ba kaga dai isa ce asali amma wanda yake da damar yin adalci kuma yana da halifa to wannan an fi so yayi sama da daya saboda ya tabbata a cikin sahih bukhari inda abdullahi dan abbas yake cewa wato almajirinsa yace masa tazawwaj yace kai aure yace bai ne yace kai kuma za kai ma ba dai zaka tsaya ba ka wuce yace fa inna khayra hadhihi al-ummati aktharuha nisa'an domin wanda yafi alheri a cikin wannan al'umma shine wanda yafi yawan mata ibnu hajar a cikin wannan cikin fatul bari yake cewa mai mata biyu yafi mai mata uku lada mai mata uku yafi mai mata biyu lada ko da a ce mai mata biyu shine na'idin mai mata ɗayan ko mai mata uku shine na'idin mai mata biyu shi na'idin yafi farala yafi alheri saboda mai ne saboda matansa sun fi yawa inji ibnu hajar sako ya yi sako? Mu tsaya haka ne? Da bari mu dan kara biyu kawai wannan yana cewa ya yi accident ne sai ya zamana ya dauki lokaci baya iya yin sallah a tsaye wani lokaci ma ya kai lokacin da ma bai yi wasu sallah ba yanzu ya zo ya warke amma kuma bai san adadin kwanakin da bai yi ba a ciki ya zai yi rashin lafiyan ka na ya kasu kashi biyu ko da rashin lafiyan da ya fitar da kai a hayyacinka baka da hankali baka san ina kake ba ta hanyar ka so me ko wani abu wannan ba sai ka rama ba ya riga ya wuce saboda innamal a'malu binniyat aiki yana inganta ne da niyya kai kuma baka da hankalin da za ka yi niyya don haka an ɗauke maka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salata an ɗauke alqalami akan mutum uku daga ciki akwai almajnun hatta yafi mahaukaci sai ya farfado kai kuma hukuncinka na mahaukaci ne don haka in kwakwalwarka ta bugu ka kai kwanaki baka cikin aikinka sai ka farfado to sallar da take tsakani ba sai ka rama ba bisa ga zancen da yafi rinjaye duk da akwai saɓani a tsakanin malamai amma in dai hankalinka bai gushe ba to bai kamata a ce ka bar sallah ba kowane hali kake ci ko da mutum ya kone ne duk jikinsa ya kone ba inda zai iya motsi ma a haka ma sai sallah da zuciyarsa ai hankalinka yana jikinka ko mutumin da duk jikinsa najasa ne in dai kana cikin hankalinka kai sallah kawai ko mutumin da baya iya magana baya iya motsi baya iya kyafta ido yana nan kyam haka amma shi a hankalinsa ya sani ya san lokaci ya yi sai ya sallah a cikin tunaninsa kuma wannan sallah ba sai ka sake ta ba amma in mutum ya yi wancan kuskuren to yanzu sai karama ta yaya za ka rama shine karama sai ka daina jin akwai saura kawai kai ta sallah sai ka ji da gaskiya yanzu kan sun kare ai duk yanda aka yi dai ciwon da ka yi sati kaza ne sati hudu to sai karama na sati ɗaya in zai sa a ce ka ji sun kare in ba za su kare ba ka yi sai ka ji cewa kamar sun kare wanda za mu tsaya a kai shine wannan da yake cewa shin mutum in ya karanta alkur'ani a asirce yana da lada na kowane harafi ɗaya yana da shi wanda ya karanta a asirce da wanda ya karanta a bayyane inda babu lada a asirce ai ba za a yi sallah a asirce ba sannan tambayar su ta gaba yana cewa menene hikimar cikin ayoyin a menene yana idan mutum ya yi kuskuren kashe kafiri wannan mun yi bayanin shi a cikin tafsirin suratul nisa ba bambanci tsakanin musulmi da kafiri a wajen hukunci inda kafirin alladheena baynahum wa baynakum mithaq mun kuma yi misali da cewa kiristocin da suke Najeriya suna cikin wannan hukunci mutum ya kade shi da kuskure to Allah madaukakin sarki ya ce wa in kana min qawmin baynakum wa baynahum mithaq fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahrimu raqabatin mu'mina mutum zai biya diya sai dai diyan sa rabi ne akan na musulmi sannan kuma mutum zai yi kafara idan ba zai iya yan tabaiwa ba wannan shine abin da yake dacewa to kuma iya waɗanda za su samu damar amsuwa kenan cikin waɗannan tambayoyi yanzu zan bi abin magana zuwa ga Sheikh Umar wanda shi zai jagorance mu da sauran abubuwan da suka rage abinda muka yi na daidai Allah ya bamu lada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما ركوة شكرا هنا جدد وديرم وقال الله مدوك كين سركي دي سوي ترى يورم زوا ونم وتا من البركة وتا رمضان kuma Allah madaukakin sarki ya kawo mu a wannan rana ya hada mu a wannan waje mai albarka inda a irin wannan yanayi da irin wannan lokaci mun saba haduwa da juna domin munasabar rufe karatun tafsiri da ake gabatarwa a wannan jami'a ta Abubakar Safawa Bulewa University da ke nan Bauchi wanda shi Chief Imam Dr. Mansur Isa Yalwa yake gabatarwa karkashin jagorancin kwamitin shura da take jagorantar Muslim umma na wannan jami'a muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka wa shi doctor da ya gabatar da wannan karatu tun daga farkon Ramadan har zuwa wannan lokaci sannan su kwamitin shura da suka dukkanin al'amura na al'amarin gudanar da kuma kula da harkokin addini a wannan jami'a da yake karkashin su muna fatar Allah ya saka musu da alkhairi ya ba su ladan jagoranci wannan Muslim umma gaba daya muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi gudumawar da duka ake bayarwa Allah ya sa wa kowa a mizanin kyawawan ayyukansa al'amuran da zamu gabatar da insha Allah na munasabar rufewan ba su da yawa ba su da tsayi in Allah ta'ala ya yarda gaban farko dai muna amfani da wannan damar kamar yadda muka saba na marabtar ƴan uwa da Allah madaukakin sarki ya ba su damar halartar wannan majalisin a wannan munasabar na rufe wannan karatu duk da kasancewar karatun na bana ya sha bamban da na kowace shekara to amma dai alhamdulillah yau din da ya zama za a rufe an samu damar kuma kasancewa a bagiran da dama aka samu gabatar da karatu muna maraba da kowa da kowa musamman Madugu uban tafiya jagora na wannan jami'ar shine Vice Chancellor Professor Muhammad Awwal Abdul Aziz muna marabtar sa da kasancewa tare da mu a wannan majalisin jami'a gida ne na manya-manyan malamai manya-manyan shehunai ina nufin professor ta iya yiwa in muka ce sai mun yi acknowledge na presence din kowane professor da yake wannan bagiran mai yiwa za mu dauki tsawon lokaci ba mu kammala ba sai dai a dunkule mu ce dukkaninsu da professors da doctors da wane ne da wane ne duka muna muku maraba muna godiya da kasancewa tare da mu a wannan majalisin na akwai malaminmu Malam Tukur Mu'az wanda tsohon mai baiwa gwamna shawari akan harkokin addini na jihar Bauchi yana tare da mu a wannan majalisi muna godiya da wannan sharafawar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan akwai Justice Mu'az Abubakar wanda yake justice ne na abin nan judge ne na High Court number 7 a nan cikin garin Bauchi shi ma ya sharafa mu ya kasance tare da mu a wannan waje muna fatar Allah ya saka masa da alkhairi ɗan uwa gaba ɗaya muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi mutane uku ne insha Allah ta'ala za su gabatar mana da jawabai dukan su kuma Allah ya dade zamu a takaice kamar yadda muka saba a kowace shekara daga cikin ƴan uwan shi malam abokan da'awa muka roki alfarman ɗaya daga cikin su ya gabatar da jawabi a takaice a madadin saura wannan shekarar insha Allah ta'ala za mu roki alfarman Imam Aminu Rabi'u Abu Rabi'a babban limamin masallacin Juma'a na Usman bin Fodio da ke GRA shi zai gabatar mana da jawabi a takaice ta yiwuwa cikin ƴan mintoci biyar saboda shi Imam Allah ya azurta shi da faslul khitab cikin takaitaccen lokacin Allah ya da zai isar da sakonni masu yawa so muna sa ran Allah ya da imam zai wuce mintoci biyar din ba insha Allah daga nan zamu roki chairman din mu na shura shi ma ya zai gabatar da jawabi daga nan kuma insha Allah ta'ala sai mu roki alfarman mai girma Vice Chancellor ya dan fadi kalmomi na sanya albarka insha Allah ta'ala sai mu rufe don haka yanzu muna gayyatar Imam Aminu Rabi'u Abu Rabi'a da ya zo ya gabatar mana da jawabi a takaice insha Allah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna miƙa dukkan godiyarmu ga Allah Maɗaukakin Sarki wanda shi ne mai kowa kuma shi ne mai komai. Sannan muna miƙa gaisuwa ga waɗanda suke jagorori, musamman shi shugaban jami'a da shugaban kwamitin masallaci da dukkan waɗanda suke jagorori. Kamar yadda aka faɗa, ni ba wani dan dai al'ada ne ta gudana sai an yi wataƙila wasu abubuwa na bayanai, amma dukkan abin da ya kamata a faɗi shi Dr. Mansur ya riga ya faɗa. Ba wani jawabin da za ka yi ma mutumin da aka fassara littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shi ne komai da komai. Saƙo in ya shige na Allah yana ƙasa da shi. Magana idan ta ɗan adam ne ba ta da wani tasiri da wani ƙaimi kamar ta ba, ko kusa ma ba za ta azabta Allah da ta Ubangiji ba. So babban abin da nake ba mu shawari da kuma nasiha shi ne, wa'inna ayoyin Al-Qur'ani da aka fassara ya zamanto muna bibiyansu, mu ɗauka kamar aji muka shiga. Shin abin da aka karanta aya goma ne, ashirin ne, ɗari ne, ka riƙe fassaran abin da wa'inna ayoyi suke ciki ko baka riƙe ba? Da yawan mu abin da ke damun mu shi ne tafsirin Qur'ani ya kamata ya zamanto domin a gane ma'anan Al-Qur'ani ba iya wa'azi kadai ba. So amma yawanci akan daidai shi kamar wa'azi ne zalla. Daga ranar da aka gama, inda za ka zo ka ce mutum wannan ayar da ya maka translation nata zuwa Hausa, ba zai iya faɗa maka ba. So wannan kuma ba zai ba da sakamako wanda yake mai kyau a cikin rayuwar mutum ba, saboda shi duk abin da ka ji shi yana shigewa. Amma duk abin da ya zamanto ilimi, to duk ran da ka ɗauko littafi zai sake dawowa wurinka. Yana za ka ga cewa ai mata babu wanda ya kai su tasirantuwa da wa'azi da gaggawa. Sun fi yawan kuka, sun fi yawan ka ga yanzu yanzu hankalinsu ya tashi, amma kuma babu wanda ya kai su wa'azin ya fita da wuri fit kamar su. Saboda me? Saboda suna da ƙarancin ilimi, amma kuma suna da saurin ɗaukan wa'azi. So wanda an nuna maka cewa duk abin da ya zamanto ilimi ya fi zama a jikin ɗan adam sama da abin da ya zamanto wa'azi. So gaskiya ina kira ga 'yan uwa, musamman 'yan uwa na matasa, akan cewa mu ɗauki tafsirin Qur'ani ya zamanto mana makaranta. Da ban iya tafsirin suratu kaza ba, bana an yi karanta malam ya karantar da mu suratu Anfal ko suratu kaza, kuma na san ma'ananta. Idan da ka ɗauko Qur'ani kana bibiya, kana tafiya, kana karanta ayan farko ta adani, kana tare da ma'ananta. Ni na sani cewa tabbas idan muka daina Al-Qur'ani idan mun zo zamu yi sanin ma'anansa, da yawa daga cikin abubuwa na saban Allah da wa'insu al'amura wanda muke ba daidai ba za mu gyara su. Sau da babu wani magani a rayuwar ɗan adam kamar littafin Allah. Ya ayyuha an-nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur qul huwa lilladheena aamanu hudan wa shifaa'. Qul nazzala min al-Qur'ani ma huwa shifa. So wannan abu ne wanda yake duk shifa da ake magana muna saukar da Qur'ani saboda zamanto waraka. La shakka babban abin da Allah yake nufi shi ne waraka na mai abubuwan da suke cikin zuciya. Na'am, yustashfa ana neman magani ciwuka na zahiri da Al-Qur'ani, amma wannan yana bangare na dini. Asalin babban magani ba shi ne wannan ba, shi ne za a yi ilhaƙinsa ya halatta, amma asali shi ne الشفاء لما في الصدور. سيدنا ده كيف قال الله ليكو قلي أكم فإنك مألون القرآن ده كان تقولون كيفين القرآن أبو بوا ديا بس ياي لذكرة إن شاء الله كما سورا الله مزيك أرو فانتم بقى الله زيك أرو كو أدي ثمن دون الله صلى الله عليه وسلم بدأت إيه تاثير أرأيون مثل كمين دل تفعل لدي تاثيري سبو لبر ودن جلما من إيه مغانا كربدن جلما مغانا gurgudun tasirin magana, gurgudun wayoyi ta duk yadda sako ya zo daga yanzu gwamna ko daga minista ko daga waye ba zai yi tasiri ba kamar yadda za a ce daga shugaban ƙasa ne, wanda babu wani gusu a kai. Wannan misali ne ba ina kamanta Allah da halitta ba ko kana, ana kiransa mutalul aula to ina kuma idan Allah ne walillahi al-masalul a'la so ni wannan shine abin da nake sako na abinda ake na tafsiri ya zama to mana makaranta na biyu a gurguje miki da aka bar shine abubuwa da suka ta faruwa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zama to wannan shine na ƙarshe a cikin rayuwar mu babban abin da zama wajibi akan mu shine roƙon Allah da kuma tuba zuwa ga Allah sannan don Allah saboda ban san me yake faruwa nan gaba gobe ina halin Allah wannan din ma wani tsammani zai faru bai zo faru ya aikar da kace nake da sabani a bangare guda akan matsalolin da suke da alaka da wannan annoba a ilimin fiqhu da hukuncin al'amarin da yazo ciki na rike masallatin ko ana jami'i da duk dambaruwan da aka yi da ya zama sabon abu sako na ni anan shine ya kamata mu ƙara bincike akan matsalar ilimin addinin musulunci idan da irin wannan abu zai zama to ya rarraba kan al'umma wani na ganin malam wane malamin Allah ne malam wane malamin gwamnati ne malam wane ba yahudi ne malam wane ne san duniya ne malam wane kaza ne kuma mutane haka suke tasnifin mutane ma'ana haka suka rarraba mutane suke takasima su kuma zai idan da wannan mai imani da su shi ya ga musu yanda ya fadan nan haka yake wani malamin zai ce ta bala'i cewa wanda yi wannan abu sai ya amsa kai a gaban Allah wanda yake a'a akwai uzuri to me ya sako ne sako shi ne yana maka cewa akwai karancin karatu na harkar addinin mu a cikin rayuwar musulmai na biyu akwai karancin karatun tarihi na musulunci ba mai duk abin da zai faru yanzu in Allah ya yarda sai ka samu wata waqi'a ko haditha ko wata qadiyya ko wata mas'ala da irinta ta faru a baya ko sama da ita ba wani abin da zai faru wanda yake sabo ne sai dai a ce an taɓa yi shekaru kaza ko an taɓa yi ƙarni kaza amma sabo fil totali ne zai zama sabo mu a wurin mu a ƙarnin da muke rayuwa annoba ya faru ba ɗaya ba biyu ba abubuwa sun faru na musulmi daban-daban ya kamata mu koma ga littafanmu domin in irin wannan ya faru mu dinga samun sauƙi a cikin al'amuranmu a ƙarshe ina kira akan cewa don Allah mu yi ƙoƙari mu san cewa matsaloli irin waɗannan manyan matsaloli ne kowa ya yi ƙoƙari ya zauna iya daidai gwargwadon abin da Allah ya zauna da shi Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙan mutum ya haskaka wa mutum da isan matsayin ƙashin kansa wallahi duk kusan rayuwar da muke a yanzu a duniya ba mutanen da suke shiga abin da ba mu ruwansu kamar mu Najeriya kuma Najeriya mai babu arewacin Najeriya kowane mutum ya zama malami kowane mutum mai fatawa ne kowane mutum zai iya buɗe baki magana akan harkan addini ya kafirta wanda yake so ko ya fasikantar da wanda yake so ba haka a bayan duniya in ba mu da muke rayuwar wannan ba mas'alan nan mai tsoratarwa ne Allah ya riga ya faɗa mana yadda za a yi in ta zo wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ata'u bi ni Allah ya ce fa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alima alladhina yastanbitunahu min Allah ya ce al-amri in yazo na firgitarwa ko kaji ko kaso corona abu ne na firgitarwa mas'ala ne wanda ke cikin sa akwai tsoratarwa ko da ya aka yi kowa ya firgita al'umma sun shiga wani yanayi tunani ya canza to idan irin wannan ya faru a cikin al'umma musulmi zai Allah ya ce azau bihi sai su kama yada al'amarin suna posting din shi suna sharing suna maganganu kowa a yanda ya zauna da yanda yake zauna kawai sai ya yi tsokaci a kai Allah ya ce wannan ba haka yake so al'ummar musulmi su rayuwa fa law radduhu ila ar-rasul in manzon Allah na rayu duk abin da yake sabo na firgita wanda da ba a san da irin sa ba to an zai a samu manzon Allah a ruga gaban sa a ce annabi wannan al'amari kan ne ne shikenan in annabi ya yanke hukunci abin da ya fara dole kowa ya zauna hatta bala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhattimuka fima shajara bainahum dole kowa ya dauka ya sallama so idan annabi ya rasu baya nan fa sai Allah yake wa ila ulil amri minhum tunda dai annabi dole zai rasu to ran da babu annabi abu mai firgiti mai tashin hankali ya zo ya samu al'umma musulmai kar su daga hankali in dai da su bi karatun qur'ani to amina shi zuwa ga ulil amri matsan ulul amri ulul amri Allah ya faɗa la'alima alladhina yastanbituna minhu ana ina nufin malamai a wannan bangaren so yana da kyau wannan al'amura a dinga bayyana ga malamai sannan malamai ba dole ne zaman sun ittifaki a wurin bayyana ba, tunda matsala ce nazira samuwa ce, ba a san da ita ba, dole hukuncin ta ya zama to kiyasi ne, ittihadi ne kuma na kiyasi, wannan wajibi. Rarrabuwan kan malamai baya nufin cewa ba su yi gaskiya ba, yanda kake karanta littafin fiqh, wannan yace farman alula biyar, wannan yace hudu, wannan yace bakwai, wannan haka dole da a samu irin wannan irin da ke faru. To amma menene abin da ya kamata mu dauka? Sai mu gane addinin musulunci duk matsala ittihadiyya qiyasiyya, matsalan da babu nassi ulul hakanta a Qur'ani ko hadisi, idan malamai suka zauna wannan yace shi yana ganin kaza ne, wannan yace yana ganin kaza, to a ka'idar musulunci ana barma wanda yake jagora na mulki ya dauki daya daga cikin ra'ayin nan ya farlanta ma al'umma, kuma dole su yi shaka. So da idan ka ce kar a yi haka, sai wannan ya dauki ra'ayin wancan malam, wanda ya dauka ba wanda ke da babu ruwanta, ku sauraro malamai kowa yi, to ai ya zamanto babu gwamnati kenan, kuma al'umma ba su da makoma, ba su da yadda za a fara musu, ba a haka addini. Sannan kuma ka'ida ne mun sani da yawa a cikin ustazai da yan uwa na almajirai sun karanta hukmul hakim yarfa'u al-khilaf, duk saban da malamai suka yi indai mas'alar isti'aniyya mai hukunci mai mulki in ya dauki ɗaya daga ciki, to ya dauki sabanin, sabanin babu shi daga yanzu. In ka je gaban alƙali ya ce maka matar ka saki uku, ka yi akalma ɗaya saki uku ne, wani malamin ka a gefe ya ce maka saki ɗaya ne, dole na alƙali za a bi ƙarya kake ka ce maka malamin za ka, don shi ba hukuma ba ne. In kuma wannan malami yake ni na dawo maka da matanka, to dole a kama shi a ɗaure shi saboda bai san me yake ba, tunda matsala ce khilafiyya. To yana da kyau mu ji tsoron Allah, wani ya turo maka, wani ya dinga turo min karatun malam haifa, bayan kwana biyu sai turo mu, bayan kwana biyu sai turo mu, na ce ha, to ni har ƙarshe na gane me yake nufi, ma'ana na dawo da ra'ayina na ɗauki ra'ayin malam haifan cewa waɗannan shugabanni sai Allah ya kama su sai dan su ɗansa kwai a gaban Allah. Abin da ya fara ittihadi ne irin nashi, ina jinjina masa ina kaza, amma ba na tare da shi a garaje a kan abin da shugabanni suka yi a wurin a farkon wannan matsala, da yadda ya taso a duniya da ƙasashen da suka ci gaba suka fi mu komai a technology, suka yi ɗanɗana kudansu, kai kana irin Najeriya ka ce baka firgita ba kana shugaba, to baka da hankali. Amma yanzu aka gane abin Allah ya kaddara, mu ba zai mana illa biya ba, ba ga hukuncin ya fara canzawa ba, ya kamata mu zamanto masu nutsuwa, mu zamanto masu hankali. Ni wannan duk ina magana akan sallah ne, ban yi magana akan lockdown na abinci wanda babu ruwa, amma akan matsalan addini cewa za a iya rufe masallaci za a yi kaza, wani da gaske ba abin da ne ana wannan. In hukuma ta ga cewa maslaha na mutuwan al'umma da bala'in da ya same su, in an samu kaza, in an samu kaza, in dai sun haɗa malamai suka bata wannan fatawa, ba yanda za ka yi ɗan uwan musulmai, ba a fahimtar Qur'ani da hadisi sai ta hanyar manzo Allah, ba a gane abin da Allah yake nufi sai ta hanyar malamai, wannan shi ne ka'idar addinin musulunci. Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu, Allah ya raba mu da yawan zafin kai mai tsanani a cikin al'amura, Allah ya dawo da mu cikin ayyuka. In an yadda duk da ba fage na bane, amma dai na ji akwai wata tambaya da aka yi hankali yayi da ita na so in fara. So amma tunda malam ya amsa akan maganar kaman azlamu wa yadda sauransu, wataƙila wani lokaci an hadu da ni muka ci akan matsala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Imam Aminu Rabi Abu Rabi'a, muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi sakonnin da ka isar cikin waɗannan takaitattun kalmomi, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya fa'idantar da mu. Zafin kai da wasu suke dauke da shi akan wannan kadiyar, muna fatar Allah ya sa wannan sakon ya zama ya sassauta ya yi tasiri insha Allah ta'ala. Yanzu za mu gayyato ciyaman na shura Dr. MS Adam da zai gabatar da takaitacciyar jawabi insha Allah ta'ala, madadin kwamitin shura, madadin Muslim Umma na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina fara miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar da haɗuwanmu yau a nan da rufe wannan tafsiri da aka yi wurin kwanaki 28 a wani falo a can saboda wannan abubuwa da suka dinga faruwa to dole miƙa godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana wannan sassauci abu muna fatan kuma Allah ya kawar mana gabaki ɗaya insha Allah godiya ta musamman ga shugaban wannan university da kullum in mun tashi yana wasu abubuwa namu na gudanarwa a nan yakan tsaya sosai ya taimaka to ina so in yi amfani da wannan daman duk da dai ma'aikatan university ba su da yawa a ciki da mana ga insha Allah muna da wanda su isar da saƙo tun da abin da aka fara shi amma shi ba tun wani akwai wani sabon abin da aka kawo wa jami'a da ake so mu shiga ciki da wurin magana biyan kuɗi wa ma'aikata to tun lokacin muka samu ɗan matsala don dama asusun umman nan da muke gudanar da gyaran masallaci wannan irin wa'azin da sauransu duk al'umman ne da suke aiki nan suke ɗan wa'atarosisi to aka shigo wancan abin alka mana shi sai zama an tsaida wannan ɗan contribution ɗin da 'yan uwa suke bayarwa za a dinga taimakawa yau wurin watanni nawa ke nan ce uku ne ko hudu ba a samu ko kobo to shi za mu ki gudanarwa to mun yi ta tunanin yadda za a yi mu isar da saƙo ma su 'yan uwa cewa lallai ga abin da yake faruwa fa dama wannan ɗaukacin da kuke babu shi ake yin abubuwa da shi amma yanzu ba ya zuwa to waɗansu da muka yi ɗanɓar su a gefe suka ce to ai yanzu kuɗin namu ma ifa ya kasa na daɗin ma duk da an ce an dawo mana da wanda ake tura muku amma yanzu mun ga salarin ya kasa so akwai dai ɗan damuwa akan abubuwa ɗin tsana neman tun da yanzu aka fara shi za su ɗauki ɗan lokaci kafin a gyaro abubuwa ɗin to ina son ƴan uwa ku yi tunani yawa mu ga yadda za mu gyara wani amma in ya ci gaba haka ƴan watanni kuma to lallai wasu abubuwa mu da yawa da su tsaya na gudanar da abubuwan tun da abubuwan ya kusan zuwa ƙarshe malam ya ɗan tsokaci kan insha Allahu mun tsaya kan za a yi Eid a nan masallacin ranar sallah in Allah ya sa gobe ya zama sallah to gobe in kuma jibina to insha Allahu kuma ya fi time so ya dai ɗan yi maganar yadda abun ya taso an yi taro gwamnati ta kira malamai sun zauna tun da wani abun har yanzu ana nan yana nan ya ta yawo ake ganin a ji to don Allah za a dai suke mara a je a yi sallar juma'a yi wani amma dai a samun da yi the congestion ɗin masallacin especially na idi in wasu masallaci manyan manyan za su iya yin idin nan to za a samu raguwan mutane a guraben da ake sallar idi to sai muka tunani muka shawarci hukumar makaranta da sauransu ga abin da ake ciki su ce to ya yi kyau alhamdulillah za a iya yi sai a tsara yadda za a yi abubuwa ɗin don duk wani matakin da za a ɗauka kuma a ɗauka da inda kuma ka sake samu cunkoson kuma ana insha Allah to insha Allah wannan yana nan za a yi insha Allah sai kuma kusan na ƙarshe shi bawan Allah da kullum gita muka bana a nan our brother malam Masud muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara masa buɗi da ɗaukaka kuma da tsawon rayuwar insha Allah mu ta samu irin wannan karatu muna fatan mu kuma da muke samu Allah Ubangiji ya nufe mu da yin aikin ci mahaifin suna tare da mu a nan kullum a can da mana kai duk ta da shi aka ta yi to muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya ya Allah wurin da ya ƙara masa lafiya addu'o'in su da ke taimaka mana godiya a kai ya Allah wurin da ya tabbatar da alkhairinsa ɗan kusan dai na taɓa kowa maganan ƴan uwa da
na tabbatar da duk da ba taro anan ba amma ana bin karatun mallam ata su radio ne ko cikin TV da sauransu da ake gani tunda da ma an dauko wannan aka dan jefa a yada karatun mallam ya dan tafi da nisa kusan ma ni zan ce a wannan karon karatun su bai tafi bayan karatun bai tafi kamar na wannan ba domin naga tambaye daga Saudi Arabia daga South Africa daga ina daga da duk suna gani mun samu wanda suka taimaka aka dinga cefa abun a yanar gizo so duk duniya over the globe ana ganin sa insha Allah so Allah umai da karfa asiri ya Allah ubangiji ya sa mana daga cikin wanda insha Allah za mu ga na bade insha Allah sai da ban assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya manta Allah ya taka da alkhairi Dr. MS Adam chairman na shura committee insha Allah ta'ala yanzu zamu je agenda ne na kusa da karshe insha Allah mun saba da cewa a karshe malami kan gabatar da godiya ga bangarori da mutanen da suka cancanta sannan kuma sai ya rufe mana da addu'a shine abu na karshe da muke rufewa da shi insha Allah ta'ala gabanin gabatar da hakan zamu gayyato abin nan jagora kuma madugu uban tafiya na wannan jami'ar shine Vice Chancellor Professor Muhammad Awwal Abdul Aziz zai gabatar mana da kalmomi na sanya albarka insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مغنى مادوغو أبان تفيا مودي أو جمو مادوغو أبان تفيا مالاني رام فرق أي سي أدوى أنها لسي مدني أبان ديكي بام يحوى أن دمو مكي بابا ودولي مدوغو من الفاقي دوانا a matsayinmu na masu shugabancin makarantar nan ina muku murna da zuwa nan a Bakatu Abdul University da kuma wannan muna fata alheri muna fata irin wannan zama mai kuma ake azumi ko ake yi ina magana a shi shugaban shura ya kamata mu ƙara buɗa shi da aka buɗa zai taimaka wa kowa kuma na ba shi haraka cewa mun ga amfani technology a cikin wannan lamarin an kawo lockdown physical distance but ni ba ta social distance because to me social distance abun da yawa so among physical distance you need the best not social distance to so, tunda kawo na physical distance a kayan mu muka samu hanyar da za a tura wannan sabonin ya kawo dukkan tun baya ma a mai da su haka a tura su so that Allah dai za samu wani archive na dukkatun mallam muna masa fata alkari da sauran malaman da suka zo suka dan sa dauki a cikin wannan abu muna barka da zuwa ko da gidan shi ba baki ba mun ga kuwa a waje na to amma dai muna muku barka da zuwa muna fata wannan ibadun da muka yi a wannan lokacin Allah ya karbe shi Allah ya kara malamin imani ya ƙara bashi nisan kwana saboda abubuwan da muke samu a shirin da muke samu a cikin sa mu ƙara samu saboda mun fi moransu a kan yadda ke moranmu saboda shi yana nan haske ne suke ba mu ta yadda za mu tafi a Allah ya kawo mana da muke yanzu ni ne ba malami ba ne amma ina ganin zan iya ba da shawara a bakin sallar juma'a sun malamai za ku iya za ku tattauna ai da babu ba na ba da abin ji Hausawa me yasa ba a duba kan tun ana yin kafta salawatu wannan masallacin da ake kafta salatu ko wannan sallar juma'a mana sun zai yi ko a dan rage nan ba a ba a ƙara yawan masallacin sallar juma'a saboda ai abin da yake faruwa shine cakuduwa in za a iya rage cakuduwa ina ganin za a iya yin sallar juma'a insha Allah na ba da shawara da malaman su duba amma muna fata kowa Allah ba mai da kowa gida lafiya kuma Allah ya karama mana wannan azumin wannan masifar da Allah ya kawo mana Allah ya ɗauke mana saboda wanda mun yadda ko mu yadda ba ta siyasa ce ko ba ta siyasa zuba ce ai ta zo kamar tsafi ne an ce ƙarya ne amma ban tsafin ne ai akwai amma an ce ƙarya ne amma akwai tsafin duk daka to haka ma wannan corona mu dage duk abin da shugabanni suka gaya mana mu dage mu insha Allah Allah sai kawo mana sauƙin sa muna fata Allah kowa da ya mai da kowa gida lafiya ba na tsawon Allah ila anta sabbuhu wa atubu ilaik
to yan wa jawabi kenan muka saurara na sanya albarka tare da shawarwari daga bakin vice chancellor na Abubakar Safa Balewa University Bauchi Professor Muhammad Ahmad Abdul Aziz Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi a madadin shi Dr. Mansur Isa Yalwa zan yi amfani da wannan damar domin mika sakonni na godiya da addu'ar alkhairi zuwa ga bangarorin da aka saba a irin wannan munasabar akan mika sakon ainihin godiya gare su daga bakin shi doctor bangare na farko muna mika godiya zuwa ga dukkanin kafofin sadarwa waɗanda suke watsa waɗannan karatuttuka da shi doctor yake gabatarwa musamman kamar misalin Hausa 7 tashar talabijin ta Hausa 7 da DITV Kaduna da NTA Bauchi da tashar Glove FM Bauchi duka waɗannan kafofin sadarwa ne waɗanda tare da su aka yi ta tafiya ana gabatar da karatun kuma suna watsawa kai tsaye yawa sannan kuma da garanti Radio Kano sai kuma waɗanda su kuma za su zo su watsa a nan gaba kamar misalin Sunna TV da Africa TV da kuma Manara TV waɗanda sai bayan Ramadana su kuma suke watsa dukkan waɗannan karatuttuka da malam ya gabatar a cikin Ramadan muna gabatar da godiya da jinjina duka ga waɗannan kafafen sadarwa sannan kuma da waɗanda suka ɗauki nauyin ainihin abin nan gabatar da waɗannan darussa ɗin a waɗannan kafafen kamar misali a tashar TV ta Hausa 7 akwai wani bawan Allah daga jamhuriyar Kamaru mai suna Alhaji Rilwanu Sharubutu shine wanda ya ɗauki nauyi ake watsa wannan shirin kuma ana watsawa ne kai tsaye malam yana gabatar da darasin live ake gabatarwa kai tsaye a wannan gidan talabijin na ainihin Hausa 7 muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kamar misalin shirin da ake gabatarwa a DITV Kaduna an yi ta watsa wannan karatu da kuma garanti Radio Kano ina sa ran wani bawan Allah ne shi kuma wanda bai ma so a faɗi sunansa wani bawan Allah ne tun daga New York a United States of America ya ɗauki nauyi a waɗannan tashoshin guda biyu shi ya ki ma a gai a abin nan a bayyana wa al'umma ko wane ne shi to amma dai Allah ya san ko wane ne shi muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan waɗanda suke zuwa kuma su ɗauki nauyin watsawa a gidan talabijin na Manara tashar Manara mun sani tasha ce ta kungiyar da masu idaratul bid'a wa iqamatus sunna su suke ɗaukan nauyin watsawa muna fatar Allah ya saka musu da alkhairi sannan Sunna TV daraktan Sunna TV din Dr. Ibrahim Adam Umar Bisina shi yake ɗaukan nauyi yake bayar da dama ake watsa wannan shirin ba tare da samun tallafi ko bayar da wani abu daga wajen wani ba muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi haka suma Africa TV suna watsa wannan shirin suma ba tare da ɗaukan nauyin wani ba su suke watsa shirin domin fadada amfanuwa da wannan ainihin karatuttuka muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kamar yadda kuma shi chairman na shura ya bayyana wannan karatun ana lokacin da ake gabatar da shi masu bibiyan karatun a shafukan sada zumunci musamman abin nan live stream da ake nunawa a Facebook masu bibiya suna da yawa daga sassa daban-daban na duniya wannan daukan nauyin da jagorantar gabatar da wannan shirin da abin nan wannan abin da ake gabatarwa na live stream mun samu abin nan tallafi da jagoranci mai karfi daga wajen wasu bayin Allah guda biyu akwai malam Muhammad Abu Isa daga kasar Abu Islam daga kasar Belgium ya abin nan ya bada gudunmuwa sosai Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan akwai Alhaji Ahmad shi kuma daga Germany waɗannan mutane guda biyu sun yi mana gudunmuwa da ba abin nan sai daidai mu yi addu'ar kawai Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi sannan gaba na biyu al'amarin gudanar da harkoki na addini a wannan jami'ar kamar yadda muka sani duka su wannan kwamiti na shura sun danka su ne a hannun su waɗannan limamai na jami'a don haka dole mu gabatar da godiya na musamman zuwa gare su daga kan shi Dr. Mansur Isa Yalwa wanda shi ne chief imam na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi idan na ce jami'ar Abubakar Tafawa Balewa ina nufin jami'ar Abubakar Tafawa Balewa Allah ya sa sakon ya isa yawa sannan kuma na biyu sai abin nan babban mai tallafa masa na farko shine Dr. Aminu Umar wanda ban yi kuskure ba in nace duk wanda yake da alaka da wannan masallaci da na Yola campus ya sani cewa gaskiya tsakani da Allah babu wanda ya kai shi kokari da lazimtar baiwa wannan masallacin haƙƙin sojin jagorantar salloli muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sai kuma abin nan kananun masu tallafa musu da Umar Shehu Aliyu da kuma Malam Ahmad duka muna addu'ar abinda muke gabatarwa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya karba mana gaba daya sannan bangaren gudanar da shi wannan tafsir din da shi Dr. Mansur Isa Yalwa yake gabatarwa da Al-Ramma Abdulrahim Mansur Isa Yalwa ban yi kuskure ba idan na fara gabatar da godiya ga malaminsa Malam Abdulrahman bin Malam Aliyu Abdulrahman wanda shine mai jawo malam baki gabanin ya tsora dalibinsa akan kujerar domin ya ga kamun ludayinsa alhamdulillah ina tabbatar da cewa Malam Aliyu Abdulrahman yana jin dadi yana alfahari da yadda yake ganin shi wannan dalibin nasa Al-Ramma Abdulrahim Mansur Isa Yalwa yake fafatawa dukan su muna musu fata da addu'ar Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi masu tallafawa da agazawa domin samun nasarar wannan tafsir din kamar su Malam Luqman su Malam Amir su Malam Sulaiman waɗanda kullum za a gabatar da wannan tafsirin ko babu kowa a wajen da ake gabatar da tafsirin dole da su dai suna nan da injiniyan da ke kula da generator saboda ko ta kwana duka waɗannan dole ba za mu yi abin nan kammala gabatar da godiya wa dukkan sassa ba tare da mun ambace ku mun jaddada godiyar mu gare ku ba man la yashkurun nas la yashkurullah muna muku godiya Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi bangaren tallafawa da agazawa a tafsirin da bangaren tallafawa da agazawa a gudanar da harkokin masallaci inna zo wannan bangaren zan iya karawa da dattijo mai kokari Baba Garba muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi Allah ya karba muku dukkan abin da kuke yi na gudunmuwa Allah ya sanya a mizani a kowace shekara mun saba samun tallafi da gudunmuwa daga wajen wasu bayin Allah musamman saboda tallafawa wa mabukata da kuma marayu a wannan shekarar ma alhamdulillah mun samu gudunmuwa daga wajen waɗanda muka saba samu waɗanda suka saba kawo mana gudunmuwa kamar akwai misalin Alhaji Sulaiman Muhammad Hamisu daga jihar Kano mazaunin garin Lagos yana da kokari sosai wajen turo mana da gudunmuwa sannan a bana mun samu gudunmuwa daga garkon Gwanaye shine Gwani Muhammad Alkadi daga Jos ya turo mana da abin nan shinkafa waɗanda aka rarrabawa marayu abin nan muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai wasu bayin Allah daga nan kasuwan Yalwan Tudu waɗanda suka turo mana da yaduna waɗanda muka kakkasafta haka duka aka rarrabawa waɗannan marayun kuma abu ne abin nan gudunmuwa ce da ta yi tasiri ƙwarai da gaske muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa wa kowa a mizaninsa ya 'yan uwa mu sani cewa duk kokarin da malami ke yi wajen gabatar da wannan karatu ba zai taɓa yin armashi ba ba zai taɓa yin nasara ba in ba tare da gudunmuwar ku ko mahalarta karatun da masu bibiyan karatun a shafukan da ake sawa da kafofin da ake sanya karatun ba don haka dukkan jama'ar da suke da kokari wajen halartar wajen da ake gabatar da karatu a yanayin da ake samun damar haka da masu kokarin bibiya a shafukan da ake sawa a lokacin da iya wannan damar ne ya samu da masu bibiya a kafafen yaɗa labarai da ake sawa dukkan ku wallahi tare da ku ne gaba ɗaya samun nasarar karatun yake tabbata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka saurara Allah madaukakin sarki ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba muna fatar Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya cece mu a ranar gobe kiyama Allah ya sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba duk abin da muka gabatar a cikin wannan wata na ramadana na salloli da azumi da addu'o'i da abin nan sadakoki da kyaututtuka da tallafawa da biyayya da kyautatawa iyaye gaba ɗaya abin da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana wajen da muka gaza muna roƙon Allah madaukakin sarki ya cika she mana jama'a sai mu yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم محمد وارحم آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا توصلي غريكا دونا درسي لأك قباترنا للتاكن كالتاكن القرآن مجرمة dukkan masu bukatocin alkhairi cikin mu ya Allah ka san mu ka san bukatocin mu Allah ka biya wa kowa bukatar sa ta alkhairi masu damoyi cikin mu ya Allah ka san mu ka san damoyin mu ya Allah ka yaye mana damoyin mu gaba daya yan uwan mu musulmai da suka turo da bukatocin su na addu'o'i kan bukatocin da suka sanya a gaban alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah ka biya wa kowa bukatar sa ta alkhairi ya Allah ka biya wa kowa bukatar sa ta alkhairi ya Allah ka biya wa kowa bukatar sa ta alkhairi waɗanda suka turo da bukatar addu'o'in su don wasu damoyi da ke damun su ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye musu damoyin su ya Allah ka yaye musu damoyin su ya Allah ka yaye musu damoyin su dan uwan mu musulmai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suke kusa ko waɗanda suke nesa ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka haskaka musu makwancin su ya Allah ka yalwata musu kaburburan su ya Allah ka sanya aljanna ta zama makoma a gare su ya Allah ka jibanci abinda suka bari na zuriya mu da muke raye ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana albarka cikin rayuwar mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin zuriyar mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin karatuttukan mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin ayyukan mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin sana'o'in mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin kasuwancin mu ya Allah ka ƙara mana albarka cikin dukkanin al'amuran mu abinda muke fuskanta na damina ya Allah muna roƙonka ka ba mu damina mai albarka ya Allah ka ba mu damina mai albarka duk abin da ke cikin daminar na alkhairi da albarka Allah ka sadar da mu da shi duk abin da ke cikin sa na sharri ya Allah ka sanya kariya tsakanin mu da shi ya Allah muna roƙonka Allah ka amsa mana Allah ka biya mana bukatocin mu dan uwan mu da suke fama da rashin lafiya waɗanda suke gida ko waɗanda suke asibitoci ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya wannan annoba da ka jarrabe mu da ita a duniya gaba daya ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana ya Allah ka daukawa mana dauki Allah ka yaye mana ya Allah ka kawo mana dauki ka jikan mu ya Allah ka yaye mana babu wani mai iko ko mai dama ko mai dabara akan yaye ta sai kai ya Allah ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana ya Allah ka jikan mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka yaye mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka kare mu daga fadawa cikin fitintunu na zamani ya Allah ka kare mu ka kare mana iyalan mu ya Allah ka kare mu ka kare mana zuriyar mu ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Ubangiji ya Allah ka nuna mana abinda zai dadada mana rai ya dadada mana zukatan mu cikin iyalan mu ya Allah ka kare mu ga barin ganin abinda zai musguna mana ya kuntata mana a cikin iyalan mu ya Allah ka kara mana albarka ya Allah ka kara mana albarka ya Allah ka kara mana albarka ya Allah ka sanya mana albarka cikin iyalan mu ya Allah ka sanya mana albarka cikin iyalan mu ya Allah ka sanya mana albarka cikin iyalan mu rabbana taqabbal minna innaka anta samii'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina nasira allahumma anta amartana bi du'aik wa wa'adtana bi ijabatik وقد دعوناك كما أمرتنا فأجلنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تكلف الميعاد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.